إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أن أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan rana ta Lahadi a yau 18 ga wata na al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa shiddan watan tara miladiya na 2020 insha Allah ta'ala dai kamar yadda aka saba wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zuwa ga diyamata saboda irin dauri da matsayi da muhimmanci da diyamata take da a cikin tahiyya ta addinin musulunci addinin musulunci ya samu diyamata a matsayin abinda ake ga cewa ba komai ce ba ya karramata ya darajtata ya ni'imtata ya bata matsayi daban-daban to daga cikin matsayin da addinin musulunci ya baiwa diyamace ya bata yaunin kula da tarbiyyan yaran da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddarta ta aifa to a dalilin haka ake so ita ma ta zamanto ta tarbiyantu idan ta tarbiyantu kaga sai ta bayar da tarbiya amma idan zamanto ita da kanta tana hawama da karancin tarbiya to kaga zai yi wahala kwa mutumin da bayyana abu ya doke shi ya bada shi kamar da suke fada a karin maganar da Larabawa faqidu shay la yu'dihi bima'ana man faqada shay mutumin da ya rasa abu ba zai iya doka ya bayar da shi ba a dalilin haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alqur'ani mai girma suka rakkaza suka yi bayani filla filla akan abin da ya shahi matsayin da ya kamata diyamace ta zamanto ta irin tarbiyyan da ya kamata a ce ta tarbiyantu da shi saboda wannan zai taimaka wa al'umma akan su taka tudun natsira amma daga lokacin da ya zamanto matan nan ba su tarbiyantu ba bi mana ba su samu irin kimtsin da ya kamata a ce sun samu ba to wallahi wannan ana ilga shi a matsayin zaizayewar al'umma bi mana al'umma za ta zaizaye tsinke bayan tsinke karshe sai zamanto kowa ya fada a cikin hali wanda yake na nadama ne ubangiji subhanahu wataala mana tawfiki a daga cikin ababen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mata akai daga cikin wasiyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda muka tsaya a sati da ya gabata bayani akan iya da kyau mace ta samu kawa ta kirki bi mana a lokacin da kika tashi zabar wanda za ta zamanto miki a matsayin abokiya wanda za ku yi kawance da ita to ki yi kokari matuka ki ga cewa kin zabi mutumniyar kirki kamar da aka karanta wani baiti wanda a satin wancan ya gabata anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi inal qarina bil muqarani yaqtadi idha kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum wa la tashhabil arda fatarda ma'ar radi idan kana tare da mutane to kai kokari matuka ka ga cewa ka zabi mutum mafifici wanda yake mai mahalaye managarta ya zamanto maka a matsayin aboki ta zamanto miki a matsayin abokiya wanda wannan zai taimaka miki akan ki rika tsotsar halaye da dabi'u masu kyawu daga gare ita gare ta ita wannan kawarta ki amma idan ya zamanto wanda kika doka a matsayin kawayenki gaba ɗayan su ɗan kamun iska ne bi ma'ana ba wata ɗaya wanda za iya nuna ta da yatsa a ce wacce alhamdulillah to ki tabbatar da cewa ke ma zaki tahi tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil lalle ku sani cewa mutun yana kan addini bana yana kan dabi'u da halaye na abokin shi dan haka kowanne ɗayan ku ya duba ya ga da waye kamata yi abokantaka a daga cikin abin da sifofi na mutumin da ya kamata ko kuma macen da ya kamata ta zamanto miki a matsayin kawa a matsayin abokiya saboda wannan abokantakan so da yawa yana kawo matsaloli daban-daban wanda la tu'addu wala tuhsa a cikin gidaje na aure ko kuma a cikin zamantakewa na yau da gobe idan aka samu macen da bata san ya inda aka sa gaba mana batta da tunaninta nata sai abin da kawaye suka dora ta sai abin da kaza akai kaza zaka samu a cikin mata wata fitinanna ta zamanto a matsayin kamar ita ce jagora duk wata macen da take hawama da wani namiji wanda yake nema ma'ana ya tabbatar da haƙƙin zamantakewa, to ita kuma za a kawo mata shi ayi dirasa abun ayi filla filla, ita za ta dora irin katar da ya kamata a je a cimma manufa ta banza a kai. To a dalilin haka, idan kika tashi zabar wadda za ta kasance miki a matsayin kawa ko abokiya, abu na harko ki duba al-iltizamul haqiqi bid-din qawlan wa amalan zahiran wa batinan aqidatan wa suluka. Duk wadda za ta zamanto miki a matsayin abokiya, ki yi kokari matuka ki duba da kyau ya zamanto tana da iltizami, bayana tana da lazimtar addini, bimana tana da kula da abin da ya shahi addini, ba haka bace kawai yar duniya ce. Wannan kula da addini kuma za a same ta qawlan wa amalan, a cikin maganganunta, a cikin aikinta, duka ga alamu na tsoron Allah, ga abubuwan nan suke na addini ne. Zahiran wa batinan, haka kuma a zahirance, bimana a zahiri ana ga haka, sannan kuma a batini ma gurgudan hali ala ko alamun ikhlasi tare da ita wannan baiwar Allah. Aqidatan wa sulukan, ya zamanto aqidanta aqida ne lahiyayye, ya zamanto dabi'unta da halayenta halaye ne masu kyau. To irin wannan mata ita zaki nema ta zamanto kawarki, koda ba kawarki bace a yanzu. Dukkan wata macen da take da gurbataccen aqida wadda ba ruwanta da addini, idan ma wata magana ta taso aka kawo maganar Allah ko aka kawo maganar manzon sallallahu alaihi wasallam, sai ta rika ga kaman an takura musu, an hana mutane sakat su abinda suke so, ko su ce abinda suke so, ko su aiwatar da abinda suke so, ita tana ga cewa a bari kawai haka nan su ta sheke ayyukan da suka ga dama. To kar ki sake irin wannan matar ta zamanto kawarki, idan fa kina so ki kai labari, idan kina so ki kai labari mai kyau, kar ta zama kawanki, ya zamanto wata za ta zama kawanki aqida, tana da aqida lahiyayye, ba aboki yadda za ta riga dokan ki ba, tana kai ki gidan ƴan tsubbu, tana kai ki gidan boka, tana kai ki kaza, tana kai ki kaza. ƴan wa musulmi, abakantaka ta lalata abubuwa da yawa, bimana so da yawa zaka samu kawance da mata suke yi, yana kaiwa zuwa ga gurbacewan abubuwa da yawa, wanda har ƙarshe zai iya kaiwa zuwa ga wannan matar ta ma rasa gidan mijinta a dalilin shawarwari na banza da ƙawayenta na banza suke bata. Har kullum aka kawo wani abu za su ce mata kakki yarda, ba za su mata nasiha ba, cewa ki ji tsoron Allah, ko kuma ki yi haƙuri, ko ki yi kaza, ki jure da sauransu. Kawai za a bata shawarwari na tada hankali, ta tada hankali kuma ƙasa da minti ɗaya yayi yawa, idan ya furta cewa ya sake ta, to shikenan magana ta riga ta gari. Kenan ki zabi macen da take da aqida lahiyayya, addini ya dame ta, yawa irin wannan ake zo a yi kawance da su, ba waɗanda suke ƴan duniya ba. Sannan abu na biyu a cikin irin sifofin da ya kamata ki kula da su wajen zabar kawa, abu na biyu shine husnul khuluq, ya zamanto wadda zaki zaba a matsayin kawa tana da halaye masu kyau, bimana tana da dabi'u masu kyau, an santa mace ce wadda take da mai kamun kai, mace ce wadda take tana da kula da addini, mace ce wadda dukkan wani hali managarci ana wasafta ta da shi. Yau irin wannan ta zama kawarki, amma ba macen da ya zamanto bata da dabi'u masu kyau ba, bata da halaye masu kyau ba. Duk wani abin da ka sani na rashin mutunci da rashin dacewa, to zaka samu cewa tana aikatawa. Idan ya zamanto haka ne dabi'arta, to ke kuma kar ta zamanto kakkiyar, ta zamanto miki a matsayin kawa. Sannan kuma wa halawatul kalam, ya zamanto tana da magana mai dadi, bayana ta san abin da take hadi, ba irin wadda za ta rika yin magana gatsau-gatsau malam ka ji abin ba dadin saurare. Saboda ke ma kina iya koyon wannan dabi'an nata na maganganu a tsatsaye. To duka irin waɗannan abubuwa suna da kyau mace ta kula da su, idan tana so ta wanye da Ubangiji subhanahu wa ta'ala lahiya, ta yi zaman arziki a cikin gidan mijinta, ta samar da zuriya tayyiba. So da yawa za ka samu wani lokaci ba ma matar ba da take cikin gidan take lalata yara, ƙawayenta da suke zauwa daga waje. Sannan kuma iya daga cikin abin da za ki kula da shi wajen zaɓar wadda za ku yi ƙawance da ita, min ahammi suwari liltizam wal istiqamati alhijab ash-shar'i, bimana ki lura da hijabin ma da take sawa. Wani irin hijabi ne? Hijabi ne irin wannan na wanda zai kara mata ado, ko kuma tana sa shi ne dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. tana sa hijabi ne a wannan mahanga na cewa Allah ya ce a sa ko kuma tana sa shi ne kawai saboda wasu manuhohinta wanda yake na rayuwa a dukkan macen da ce gabata bata sa hijabi to dama aslan bai ma kamata bai zamanto a ce ta zama kawarki saboda koda ke kin sha akwai diyanki suna zawwa akwai kanninki akwai wane ne akwai wane ne sai kiga idan ba a yi sa'a ba ta ja hankalin wasu daga cikin diyanki ko kuma kanninki gona makamancin wannan daga ki hankali ya zamanto wadda zata zamanto a matsayin kawarki tana kula da rihi gangan jikinta ba irin wadanda zasu zamanto allatiti aduba su kawai yanda kasan ana shibka filar a saman hanya a rika bashi ruwa ana gyara shi saboda hanya dai ta yi kyau masu wuce duk wanda zai wuce kalla to kar ya zamanto matar da zaki kawance da ita haka ne dabi'anta ita ma kawai za ta dauki wanka ta huto titi ta yi ta giggilma tana kikkifta ido wannan kar ta zamanto miki a matsayin kawa kawarki ta zamanto mace ce wadda take da kokarin kula da sanya hijabi da rihi gangan jikinta gurgurun hali sannan iya daga cikin sifofin da ya kamata ki kula da su wajen kawance Allah ta kuna min ruwadi dunya fi hadithiha wa uslubiha aw sulukiha kar ta zamanto daga cikin matar takin da ita kawai gurinta ya za a yi a burge duniya to idan ya zamanto wannan shi ne dabi'arta to kar ki yarda ke kuma ta zamanto miki a matsayin kawa sannan kuma abu na gaba isda'un nasihati fillahi wa qabuluha lillahi kokarin ya zamanto mace ce wadda tana da yunkurin yin nasiha mana in kike abinda ba daidai ba za ta miki nasiha za ta hadi miki cewa wacce abu kaza 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 kinna bai kamata ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza to irin wannan kawa ita ake nema amma wadda ba za ta iya miki nasiha ba in kike aikata abinda ba daidai ba koda wasu miki nasiha kike kawo mata magana sai ta ce ka kyale su ya za a ce a rayuwar duniya a kaza ba ai kaza ba ai kaza ba ai kaza ba to daga ki zabi matan da za ta zamanto miki kawa kawar da take da iltizami da addini mana tana da kula tana da jajircewa akan abin da ya shafi addini ba wadda zai zamanto ba ba to dabi'anta ba kawai duniya ne haka kuma idan kika yi aikata wani abin da ba daidai ba za ta yi miki nasiha ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce addinu an-nasiha shi addinin musulunci nasiha ne nawa daga cikin kawaye a yau zai zamanto maimakin a lokacin da kawarta ta yi kuskure maimakin ta mata nasiha ba za ta mata nasiha ba sai dai ta je ta kai maganan gaba ya zamanto abun gulma da tsegumi ana ciccire magana ana gutsurutsoma kai ga duka wannan kawance ne wanda suke irin na banza baya da wani tasiri bai da wani amfani da haka ki zamanto waɗanda daga cikin wanda za su zamanto kawayenki wanda in kika aikata abin da ba daidai ba ko da ba kya so za su haɗe miki cewa wacce abu kaza da kika aikata ba haka nan bane ba to wallahi waɗannan su ne abin da ake wannan ake rike a matsayin abakkai ba kawai da suke ƴan duniya ba su lura da abin da kike so kawai shi za a yi abin da ba kya so kuma ba za a yi ba lasiyama idan Allah ya kadarta akwai wani daudan duniya a hannunki na canji bi ma'ana na kuɗi za ki ga kowace ƙazamtacciya tana famanta mallake miki cewa dole sai kun yi ƙawance to a lokacin za ka ga cewa suna bibiyan menene kike so abin da kike so kawai shi za a yi daidai ne to in ba daidai ba ne ma dai shi za a aikata da haka wajibi ne mace ta kula a wannan bangare ya zamanto abakanta ko kuma kawayenta waɗanda za ta iya yi musu nasiha ne su ma za su yi mata nasiha sannan abu na gaba wajibi ne a kan dukkan mace a lokacin da ta zo zaben kawa ta duba kawa ta gari wadda za ta sanya mata kwaɗayin aikin alheri duk wani aikin alheri za ta kiraye ta ko ta zo ta mata bayani wacce akwai kaza 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 na alheri in kina da dama ko na kuɗi ne ko na shawara ne ko na menene ta yi sa hannunta a ciki ita ma saboda ubangiji subhanahu wataala ya bata wannan ladan wannan aiki to irin waɗannan kawaye su ake nema wanda kuma za ta rika yunkurin duk wani abin da yake sharri ne za ta yi kokarin ta nisantar da ke daga wannan abu to wannan sai taimaka miki a cikin rayuwarki wanda kuma shine hakikanin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane a kai ya ba mu misali aboki wanda yake na kirki da aboki wanda yake ba na kirki ba kenan mace ta yi kokari ta yi matuƙa ta yi ga cewa ta tabbatar da waɗannan manuhohi a cikin rayuwarta wannan zai taimaka mata sosai daga cikin ababen da suke faruwa a cikin gidaje tare da kawaye waɗanda suke na banza idan zama to kin zabi kawa ta banza to wallahi idan baki hankali ba ko da ɗabi'an ke biki da shi ita za ta iya kawo shi cikin gidanki yanzu nawa daga cikin mata za ka ga mai gidansu misali ya sa antenna din da za a kalli tashoshin da suke saman satellite kaga a daga cikin tashoshin nan akwai tashar arewa misali za ka ga wata kila ke a karan kanki waɗannan musalsalat din da ake irin waɗannan funafunan da ake a ciki ba ma bibiyan su kike ba amma zaki samu wata makwabci yake ta mallake ma abin lokaci yanayi za ta zo ta zauna ta sa ta yin gaba a kin ga daga nan zaki gane cewa lalle kin zub da kacabi ma'ana lalle akwai matsala akwai kuskure meye matsalan da akwai a ciki shine ke bicca kallo amma kuma diyanki za su kalla tare da wannan mata ya zamanto har sun kai suna lazimtar abin sun rike lokacin tak daga lokaci kaza ya rana kaza daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza akwai fiton kaza da ake a cikin tele kaza ko kuma a cikin tashar arewa ko a cikin tashar wacece da sauran tashoshin da suke gurbatattu ne a irin wannan yanayin kuma sai ka ga cewa wasu mata ba za su iya kulawa ba a kansu dakatar da irin waɗannan ƙawayen nasu a wai da sunan suna jin yaunin kansu ce musu duk macen da ta zo gidanki ta kwatamta za ta kalli irin waɗannan abubuwan ki mata bayani a cikin nutsuwa wacce abin nan ba bai da wani alheri in a rish jahiltan shi da sanin shi ba abin da zai ƙara miki in ba cutar da ke ba da zai yi zai sa ki bata lokacinki a cikin abin da ma anzalallahu bizalika min sultan kuma Allah sai ya tambaye akan wannan lokacin da kike wasa a cikin shi sannan kuma ki kara mata da bayanin cewa ke idan ke babbace kina iya kallo wasu abubuwa ki kakkauce duk da cewa ke kin ba ku zaki iya kaucewa ba yanzu mafi yawancin zamantakewan da ake a cikin rayuwar aure a yau yana da alaka da irin ababen da matan suke kallo a cikin waɗannan kafafen na sadarwa tun daga irin su dandali irin fina-finai irin na film na Hausa da irin na India tarjaman Hausa da sauransu ga sunan ɗabi'u ne marasa kyawu halaye ne waɗanda basu da babu alheri tare da su amma kuma duka an gidaje da dama sun rungumi waɗannan abubuwan sun bar tarbiyyan ɗiyansu a saman irin waɗannan ekran ɗin sai zamanto kaga matar a karan kanta bata sha ba to ina ga yaro wanda yake dan ƙarami idan ka zo ka iske suna kallo zaka ga sun yi tsit sun yi shuru ba wanda yake motsi a kake bari wata ta zo ta lalata miki tarbiyyanki ta lalata miki tarbiyyan gidanki ta lalata miki al'amuranki gaba daya kuma karshe ta barki da nadama kuma ga zunubin kallon wannan abin da kuka dokan makan ku da aka baya halatta irin wannan yanayi ki mata bayani irin yanda ya kamata a mutunce a darajte yanda za ta iya fahimtar ki udu ila sabili rabbika bil hikma idan kika mata wannan abin ya gagara to ta nuna miki kai baya komai ai ba wani abu bane ba ki nuna mata fa da gaske kike ba hozancan wasa a cikin al'amarin wannan idan ta nuna cewa dole sai ta kalla to kina iya cika mata takardunta gaba ɗaya ta fasa ta ko miki gida in dai wannan shine gurinta amma yaushe zaki yarda ke da kika sha wahala kika doki ciki kika sha wahala kika aihe shi kika sha wahala kike tarbiyantar da shi kuma haka kawai rana kai tsaka saboda jin yaunin wata ke bari ta zo ta lalata miki tarbiyyan ɗiyanki naka a kula da kyau iya daga cikin abubuwa masu muhimmancin da ya kamata kowace mace ta kula da shi kar ta bar irin waɗannan tashoshi su rika zazzagayawa a cikin gida kar ki yarda ɗiyanki su rika kallo ke ma kake kalla bai da wani amfani akwai tashoshi wanda suke na alheri ne wanda misali irin Sunna TV misali Africa 3 misali Wisal Hausa misali irin Manara TV da irin su sauran wasa'il wanda suke tallika wanda ga sanan da yawa akwai alheri kuma da yawa tare da su daga ki zaman to kin saba ma kanki ki jure lalle shedan zai rika izaki zai rika nuna cewa abun nan ba dadi ba kaza amma ki jure daga kin jure wallahi lokaci kankane zaki samu wata irin nutsuwa a cikin zuciyarki gidanki samu wani irin nutsuwa a lokacin da aka kunna wannan abu hatta da mala'iku Allah subhanahu wataala zai ba su daman zawwa su yi kawanya a wannan wajen su suna saurara abin da kuke saurara wani alheri da albarka ya kai irin wannan matsayi wani alheri ya kai irin wannan mataki da zaki dokan ma kanki a cikin gidanki ya zamanto kin samu hutun zuciya ya zamanto ɗiyanki sun samu tarbiya mai kyau ya zamanto ɗiyanki sun saba da sauraron karatu sun saba da yin karatu sun saba da sauraron wa'azi wannan shine abin da ake bukata amma ya zamanto a irin wannan yanayin wa ana kare wannan hayaniyar idan misali za a dauko wata ayar Qur'ani a karanta ko kuma a za a dauko wani bangare na wa'azi a sa to za ka ga an watse kowa ya bar telan ba wanda yake kallanta kin ga daga nan zaki gane cewa lalle akwai matsala ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci da haka wajibi ne dukkan mace ta kula da wannan kar ya zamanto dadadawa kawa ko kuma yi mata abin da take so ya kai ki zuwa ga ke kuma ki hallakar ki rushe gidanki ki rushe tarbiyyar da kika bada ki rushe duk abin da kike ga cewa shine mai tsada a cikin rayuwarki a dalilin wata kawa ko na makamancin wannan a iya daga cikin sifofin abokiya na kirki da ya kamata ki kula da su al-muhafazatu al-waqt mana al-kawar da take ta kula da lokaci kula da lokaci kin ga idan kika yi kawance da matar da ta san kimar lokaci ba za ta bar ki ba ki yi wasa da lokaci saboda lokaci iya ɗaya daga cikin abin da ya yi muhimmanci a cikin rayuwar dan adam wanda wannan yasa ubangiji subhanahu wataala yayi rantsuwa a cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah yake rantsuwa da zamani da lokaci na al'asr Allah yake cewa innal insana kaga kallan dan adam lafi khusr lalle yana cikin asara yana cikin tabewa sai Allah ya togace wasu daga cikin ɗiyan adam sai ya ce illal ladhina amanu in banda waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka ma junan su wasici akan ruku da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka ma junan su wasici akan ayi ruku da hakuri lalle lokaci yana muhimmanci kwarai da gaske ki zabi kawar da ta san kimar lokaci ba wanda za ta taya ku ba akan ku yi taba ragada a cikin rayuwa ku yi duk wani abin da yake da alaka da addini wa kuma bukun alaka da shi yanzu ka duba irin tsegumi da gulma da kawai da yake dokar lokacin mata lokacin da yake doka ba raka dan bane ba labarin wacce tayi kaza wani yayi kaza an yi kaza a wuri kaza da abin da yake da alaka da ita da abin da bai da alaka da ita gaba ɗaya saboda tsabagen ba ta san kimar lokaci ba za ta zauna ta bata lokacin ta akan irin waɗannan abubuwa iya daga cikin huskokin bata lokaci zaunawa a kalli irin waɗannan funafunan na banza wanda basu da wani alheri kuna zaune da ke da ɗiyanki a gudu wasu fitsararru wani ya kama wata wani ya rungumi wata wani ya sumbaci wata ke kina zaune ɗiyanki suna zaune wani irin kaskanci ne na hankali zai kai dan adam zuwa ga irin waɗannan abubuwa da haka ki kiyaye irin waɗannan abubuwa sai ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin gidanki ki kiyaye lokaci a lokacin da kika tashi zabar wadda za ta zamanto miki a matsayin kawa ta zamanto ita wadda ta san kimar lokaci ne bi ma'ana batta tsaya ai wasu surutai na banza wani abin da bai da alheri bai da albarka to ba za a yi da ita ba Ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalin dukkan mutum mai imani akan cewa ya kula da lokaci wanda wannan kima da lokaci yake da yasa Allah ya rantse da lokaci daban-daban a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani mai girma kaga yanzu mun karanta wal asr Allah yana rantsuwa da zamanin al-asr lokacin al-asr akwai inda Allah yake cewa wa duha Allah yana rantsuwa da lokacin wallaha lokacin hantsi kamar irin war haka akwai inda Allah yake cewa wal layli idha yaghsha Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi kaga shi ma dare Allah ya rantse da shi saboda kiwon lokaci sannan kuma Allah yayi rantsuwa da rana washamsi wa duhaha Allah yayi rantsuwa da rana sannan kuma Allah yayi rantsuwa da lokacin alfajiri Allah yake cewa wal fajr wal shi yake cewa wal fajr Allah yana rantsuwa da alfajiri mana lokuta ne daban-daban wanda Allah yake rantsuwa da su dan ya nuna wa dan adam lokaci iya da kima a cikin rayuwa lokaci ya wuce iya matsayin da dan adam zai rika wasa a cikin shi ya rika abin da yake dama lokaci ne wanda zawwa ne zai yi wucewa zai yi sannan kuma za a tambaye ka akan abin da ya riga ya wuce yanzu daga huduwa alfajiri zuwa yanzu duk abin da ka aikata na alheri abin tambaya ne ubangiji subhanahu wataala zai tabbatar maka da ladanka duk abin da ka aikata na bannan lokaci daga wancan lokacin zuwa yanzu ka tabbatar da cewa ba minti ɗaya da za a bari ya salwanta a hakanan sai an tambaye ka me ka aikata a cikin shi kuma wallahi sai ka bada amsan abin da ka aikata a cikin shi in khairan in alheri ne ka tsira idan zaman to kuma sabani shi ne ka halaka da haka dan adam wajibi ne ya kula ya san kima ta lokaci yanzu rayuwar da kake magana ce ta lokaci lokaci ne Allah ya baka dama daman da Allah ya baka ba wata iyawarka bace ko wani iliminka ko wani kudinka ko wata alhurmar da kake da la falala ce daga Allah subhanahu wataala yasa a yanzu kake rayi da ka kai amfani da wannan damar tun a lokacin da akwai daman kahin daman ya kufce maka ka duba yanda waɗanda suka kafirta suke jaje a lokacin da suka je suka ga haza suka ga kat sai su rika cewa ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina kai cin mu suke cewa ina ma a ce a maido su gidan duniya ba za su gade ta ayoyin Allah ba Allah ya ce wa mala'iku ku iyale su bal badala humma kanu yukhfuna min qabl ku bari kawai ya bayyana a gare su ne abin da ya boyo a gare su a da walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun alayti hal ki zabi abokiya warta kasance ta san kima na lokaci tana kula da abin da yake lokaci ne kenan ba wanda za ta zo ta sa gaba ba a sa kayan funafunai a ta kallo ko kuma tsaye gumi da kormoton anguwar gaba daya wacce tayi kaza wacce tayi kaza wacce kaza wacce kaza sai ki ga lokutan ki gaba daya ba salatin annabi ba karatun alqur'ani ba biyayya ga mijinki ba wani aiki wanda yake na alheri ba sallar wallaha babu wani abin da kike a ciki gaba daya lokacin ki ya tahi a banza karshe sai ki je kuma ya zamanto miki a matsayin nadama daga ki yi kokari matuƙa ki ga cewa kin gyara ki zamanto lokutan kina amfanuwa da su sannan kuma wajen zaben kawa ki zabi kawar da ta san kimar lokaci ba wadda za ta tayake wa ku yi ta bannatar da lokaci kuma karshe ku tashi a tuta ta nadama ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar wadda ya yi ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah taala wannan shiri ya zo karshe a yanzu kenan sai a sati mai zawa da izinin Allah mai girma da buwaya kuma za mu ƙara jin wasu daga cikin wasiyoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama zuwa ga diya mata wanda wajibi ne mace ta kula da irin waɗannan abubuwan zai taimaka mata akan ta rayu a cikin nutsuwa sannan kuma zamantakewar take tsakaninta da ita da mai gidanta za ta yi zamantakewa mai kyau sannan kuma ta mutu ta samu gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله